technique Kelvin Fowler. Au revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 5 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su, ga Ibrahim da kanun labarai.
To Murtala, Prime Minister Burtaniya Keir Starmer yayi Allah wadai da afkama hotel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi. An dada shiga zaman tsardar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaki. Sannan wani harin makami mai linzami da yan hudin Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar kasar Liberia a tekun Bahar Al-Ahmar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa yan Najeriya na ci gaba da maida martani kan jawabin shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu kan zanga-zangar kuncin rayuwa da ke gudana a kasar.
Kudirin da matasa suka taso da shi ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki, abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa.
Magana da shaura don yin cikin abubuwan da mutane suka tambaya, babu wani abin da aka zaka sa in yi wani magana a kai.
A dai bangaren kuma, wasu 'yan Najeriya da sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga kan halin matsin rayuwa bayan da suka ce jawabin shugaban kasar bai ma duba matsalolin da suka ayyana ba.
Kwana goma sai mun tirsasa Bola Ahmed Tinubu ya jari talabin nan da ya janye, kada wani ya yi amfani da ikonsa ya ce zai musguna wani membanmu don ba za mu kyale ba.
To muna nan kuma tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Prime Minister Burtaniya Keir Starmer yayi Allah wadai da afkama hotel din da aka tsugunar da masu neman mafaka a Burtaniya da aka yi jiya Lahadi, al'amarin da ya kai ga raunata yan sanda a kalla goma, inda ɗaya daga cikin su make cikin mawuyacin hali. Yana mai bayyana al'amarin da halin daba na masu ra'ayin riƙau, yayin da ake ta samun barkewar tashi-tashin hankula a fadin kasar, biyo bayan daba wuka da aka yi ma wasu masu wato ɗaliban koyon rawa, al'amarin da ya yi sanadin mutuwar 'yan mata uku baya ga wasu da suka ji raunuka. A wani bayani da ya yi daga Downing Street da yammacin jiya Lahadi, Prime Minister ya kudiri aniyar ganin wato hukumomin kasar sun a ta bakinsa yi duk abinda suke iyawa wajen ganin an gurfanar da waɗanda wato waɗannan 'yan daban a kotu, kuma za a yi musu hukunci ba tare da ɓata lokaci ba, a cewarsa. Ina mai tabbatar muku cewa za ku yi nadaman abinda kuka yi, ku da kuka aikata kai tsaye da ma waɗanda suka yi amfani da yanar sadarwa wajen yaɗa wannan manufar kafin su shiga gudu su da kansu. Ya kara da cewa wannan ba zanga-zanga ba ce, wannan wani shiryayyen tashin hankali ne na 'yan daba, kuma bai da muhalli au a kan titunanmu au a kafar sadarwa. An dada shiga zaman tsardar a gabas ta tsakiya jiya Lahadi, yayin da Amurka ta tura jiragen ruwa na yaƙi don kare ƙasar Isra'ila muddin Iran ta kai mata hari, a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama ke gargaɗi ga 'yan ƙasashensu da su gaggauta barin ƙasar Lebanon, yayin da ƙungiyar mayaƙan Hezbollah ke ƙaddamar da jerin hare-haren makamai masu linzami kan Isra'ila. Kasar Faransa ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yanayi mai matuƙar sarƙaƙiya, biyo bayan harin da Isra'ila ta kai birnin Beirut a makon jiya, wanda ya kashe babban kwamandan Hezbollah Fuad Shukr, sannan 'yan sa'o'i kuma daga bisani aka kashe shugaban fannin siyasa na ƙungiyar Hamas Ismail Haniyeh a birnin Tehran na kasar Iran, wanda tuni gwamnatin Iran ta zargi Isra'ila da aikatawa. Amurka, Faransa, Canada da Burtaniya duk sun gaya ma ƴan ƙasashen su da su fice daga Lebanon. Ita ma ƙasar Jordan mai makofartaka da Lebanon din ta yi hakan. Kamfanonin jiragen sama da dama au sun dakatar da jigila zuwa yankin au sun dan takaita. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen Jordan Ayman Safadi ya kammala wata ziyara ta ba sabon ba jiya wato Lahadi a Iran inda ya yi tararrashi don a kawo ƙarshen yaduwar tashin hankali da wato a yankin da kuma buƙatar a yankin ya samu kasancewa cikin abin da ya kira zaman lafiya tsaro da kuma kwanciyar hankali. Ziyarar ta Safadi zuwa Iran ta biyo bayan famar tuntuɓa da Amurka da ƙawayenta ciki har da Faransa da Burtaniya da Italiya da Masar suka yi na adubulmasiyance da kuma a zummar kawar da yiwuwar daɗa sukurkucewa na al'amura biyo bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniye a birnin Tehran. A wata ganawa da Safadi, shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya ce kashe Haniye wani babban kuskure ne da gwamnatin Isra'ila mai ra'ayin Sihiyoniya ta tafka wanda labudda sai an maida mata martani a cewar rahoton gidan talabijin na gwamnatin Iran.
To an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniya, to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi jawabi ga 'yan ƙasar a yayin da aka shiga rana ta hudu ta zanga-zangar da matasa suka soma sanadiyar tsananin rayuwa a faɗin ƙasar. Aka haka ne wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya jiyo mana ra'ayoyin wasu ɓangarori kan jawabin na shugaban ƙasa, inda ya fara da babban jami'in yaɗa labarai na fadar shugaban ƙasa Abdulaziz Abdulaziz.
Wannan matsala ta ko kuma wannan al'amari na tallafin mai abu ne wanda yake da sarƙaƙiya, wanda kuma ya kamata kamar yadda ya bayani an ƙasa su fahimci halin da aka zo aka samu ƙasar nan a ciki. An zo an tarar da ƙasar nan lokacin da jihohi da yawa a Najeriya nan ba sa iya biyan albashi. Na tabbata mutane da yawa waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da za su saurari wannan magana za su shaida ne. Zancen mutane da suke ta maganar a dawo da tallafin man nan watakila ba su da waɗannan bayanan ne. Kuma shugaban ƙasa ya nuna irin hanyoyi ko kuma wuraren da gwamnati take mai da waɗannan kuɗaɗe da ake ganin wato ba a biyan tallafin mai an mai da su wasu hanyoyi da za su iya taimakon mutane. Sannan kuma akwai tsare-tsare daban-daban waɗanda za su kai kuɗi ga hannun talaka da kuma samar da ayyukan yi. Kuma idan ma yanzu aka ce a dada tallafin mai ɗin ba wai canjin za a gani kamar yadda watakila mutane suke tsammani ba. Su ma kansu maganar tallafi na wutar lantarki kusan magana iri ɗaya ce. Gara ai maka amfani da kuɗin ka shine a tunanin gwamnati, tunanin shugaban ƙasa da ma kuma masana waɗanda ma ba sa cikin gwamnati.
Mallam Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya. A waje ɗaya ambasada Ibrahim Maisule mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta ACF ya yi min bayani akan abubuwan da yake fatar ga shugaba Tinubu ya yi bayan wannan bayani da yawa al'ummar Najeriya.
Magana da shaura don cikin abubuwan da mutane nan suka tambaya babu wani abin da aka baka cikin wani magana akai, ba wanda ya magana akan rage kudin mai ko rage kudin wuta ko kuma rage girman gwamnati wanda ake kamana abin ya yi mata yawa da irin kudin da ake ciki. Na biyu kuma ne na gani ya kamata sai an kira taro da ake kira National Council of State wanda ya haɗa da gwamnoni da shugabannin ƙasa na da, don akwai buƙatar a haɗa kai a sanya da ake tafiya saboda kishin ƙasar don kar a bari ƙasar ta ji wani wuri.
Ambasada Ibrahim Maisule kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ACF a Najeriya ta tuna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga ko shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ƙare wata tuntuɓa ko waɗansu bayanai ko ɗaukar wasu matakai na share hawaye 'yan Najeriya kai tsaye bisa ga la'akari da zanga-zanga da aka gudanar. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarashin labaran duniya.
To Murtala, wani harin makami mai linzami da 'yan hutun Yemen suka kai ya rutsa da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Liberia wanda ke tafiya a mashigar ruwan Aden a cewar hukumomi jiya Lahadi. wanda wannan ne karan farko da kungiyar ta kai wani hari tun bayan da Isra'ila ta kai mata wasu hare-hare ta sama. Yan hutun dai ba su yi bayanin dalilan wato dalilin lafawar da suka yi ta tsawon makonni biyu ba a hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwa a bangaren tekun Bahar Al-Ahmar, wanda shi ma ya samu irin wannan sassaucin a hare-haren da aka fara kaima masa tun daga watan Nuwamba akan dalilai masu nasaba da yaƙin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. To amma an dawo da hare-haren bayan kashe shugaban Hamas Ismail Haniyeh a Iran, babbar birnin wato babbar mai tallafa ma yan hutun, a daidai lokacin da ake dada fargabar yuwar yaƙi ya barke a fadin yankin. A fannin wasannin Olympic da ke gudana a ƙasar Faransa kuwa, Ezinne Kalu ta Najeriya ta ci maki 21 ta yadda Najeriya ta yi wani abin tarihi a gasar ta Olympic, inda ta zama kasar Afirka ta farko wadda club din wasanta wato walau na mata ko na maza ya kai quarter final a wasan kwallon kwando, bayan da ta make kasar Canada da ci 79-70 jiya Lahadi. Yan wasan Najeriya waɗanda suka je gasar da tarihin yin nasara sau biyu kawai, da ci 2-1 a shekara ta 2004 a gasar wato Athens, sai gashi sun dade ana ta bugawa da su a gasar ta Olympic fiye da yadda suka taba yi. Za su buga quarter final din ne da Amurka, wadda ke kokarin cin lambar zinari a karo ta wato na 8 a jere.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda muka ji a rahoton mu na farko, da alama jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu bai samu gamsar da wasu masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da halin tsananin rayuwa a fadin kasar ba, duk da cewa shugaban ya roke su da su dakatar da zanga-zangar haka. Wannan yasa jim kadan bayan jawabin nasa ajiya, dubban matasa suka koma taruwa a birnin Lagos, cibiyar kasuwancin kasar, inda kuma suka ci gaba da zanga-zangar a rana ta hudu. Wakilin mu baban gida Jibril na dauke da karin bayani.
To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu masu zanga-zangan da alamun da ba su ji wannan kira na shugaban kasan ba, musamman ma da nan birnin Lagos, inda ɗaruruwan masu zanga-zangan ne suka sake fitowa a dandalin nan na samun yanci na Gani Fawemi da ke unguwar Ojota, tare da ci gaba da kula da zanga-zangan su. Game da jawabin na shugaba Bola Ahmed Tinubu, masu zanga-zangan sun bayyana cewa tamkar ma shugaban kasan bai san ma abin da ake ciki ba ne.
A gaskiya ni a ra'ayina, ni Muhammadu Murtala, abin bai man dadi ba kuma na tabbatar ba zai yi Najeriya dadi ba masu san ci gaban kasar nan. Saboda abu na farko, duka kudirin da matasa suka taso da shi, ba abin da ya tofa guda ɗaya daga ciki, abubuwan da ba tambaye shi ba shi yake faɗa. Amma wannan gaba ɗaya babu wani abu da ya alfara, ga an yi asarar rayuka, ga dukiyar mutane, ga al'umma sun sha wahala, ga kuma yin mutane asarori. Amma duk da haka shugaban kasar bai wani abin da ya kamata ba. Irin wannan makamancin ya faru a Kenya, daman da shi sai ta kwatanta mu a Kenyan da ya faru, da yake shi ya san me yake yi, shi shugaban kasar nasu atake ne sai kuɗin majalisu ya dare kuɗin albashin shi ƙasa.
A gaskiya shugaban ƙasa ya yi bayanan wanda ya kamata hankali ya kama. Na farko, bata kayayyakinmu na gwamnati da na mutane ba alkhairi ba ne, kuma wannan zanga-zanga mun ga abinda take so ta haifar, wanda kowa shaida ne ga abubuwan da suka faru. Dama mun yi lokacin bata garza su iya shiga domin su kwace wannan zanga-zanga su mayar da ita tashin hankali. Haka wajibi ne na kira ga 'yan Najeriya su gaggauta dakatar da wannan zanga-zanga, sannan kuma su ci gaba da yin addu'o'i na zaman lafiya da ƙaruwar arziki a ƙasarmu Najeriya.
President Bola Ahmed Tinubu appealed to Nigerians to empower.
Wannan mai zanga-zanga ya ce, mun gode da wannan jawabi da shugaban ƙasa ya yi ga 'yan Najeriya, musamman ma dai mu masu zanga-zanga, amma abin dubawa shi ne shugaban bai taɓo abin da muke ake kira gare shi da iba wato dawo da tallafin man fetur da kuma sauran al'amura da ke haifar da tsadar rayuwa a ƙasa. Don haka za mu ci gaba da zama a nan wurin tare da gudanar da wannan zanga-zanga tunda dai na lumana ne. Abin jira a gani shine matakin da jami'an tsaro ko gwamnati za ta dauka wajen ganin an kawo ƙarshen wannan zanga-zanga, ganin har yanzu jawabin na shugaban ƙasa bai kwantar da hankulan masu zanga-zangan ba. Babangida Jibril, Muryar Amurka daga Lagos.
To gaida Babangida Jibril, bari kuma mu sake komawa Abuja, inda wasu kungiyoyin matasa cike har da na kwadago suka sha alwashin dorewa da zanga-zanga har na tsawon kwanaki 10 da aka tsara tun da farko, sakamakon rashin gamsuwa da jawabin shugaban kasar kan halin da 'yan ƙasa suke ciki. Masu zanga-zangar sun bayyana aniyar su ta sake mamaye babban dandalin taruka na Eagle Square da ke dab da sakatariyar gwamnatin tarayya da majalisar dokoki da kotun koli da kuma fadar shugaban kasa ta Aso Rock. Wakilin mu Nasiru Adamu Elhikaya na dauke da rahoton.
Zanga-zangar dai na bayyana azumar sake sababbin dandalin taruka na Eagle da ke dab da sakatariyar tarayya, majalisar dokoki, kotun koli da fadar Aso Rock. Gwamnan Nasir Kabir na kungiyar kwadago NLC da ke jan ragamar wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya ce ba su gamsu da jawabin shugaba Tinubu da yake kiran dakatar da zanga-zangar ba.
Babu gudu babu ja da ba, kwana 10 sai mun tirsasa wala mu Tinubu ya dare talabin nan da ya janye mun kuma ja hankalin jami'an tsaro. Nan zanga-zanga ta lumana ne, kada wani ya yi amfani da ikon sa ya ce zai musguna wani memba mu dan ba za mu kyale ba.
Sheikh Abdullahi Balalau da ya jagoranci tawagar malamai wajen ganawa da shugaba Tinubu kan korafin matasan ya buƙaci su dakata. Haka
idan har sun yadda mu ne wakilansu, ai ya kamata idan mun isar da wannan sako to al'umma kuma su ƙara hakuri. Duk da ina ƙara yabawa ko da yawa daga cikin al'umma sun yi biyayya kuma sun ji kuma sun hakura, amma dama ba ka iya samun gabaki ɗaya a ce kowa da kowa ya yi wannan. Har yanzu ba wannan hanya ba ce hanyar da za a iya ɗaukan mataki domin neman gyara.
Abdulrahman Buba Kwacham da ke jagorantar kungiyar Raya Arewa Maso Gabas ya zayyana matasan da suka kutso zanga-zanga da barnatar da dukiyar al'umma da zama sashin matsalar ƙasa.
Ba yadda za a yi mutum shekara 20-30 yana tara dukiya, yaran mutane su shiga cikin kasuwa su kwashe musu dukiya ba su yi adalci ba. Wanda ya wannan kam to me bambancin sa da zaluncin da yake ce an yi masa? Ba yadda wani bambanci da wannan. Gaskiya wasu jahohin mu Arewa sun ba mu kunya, su dubi protest da aka yi a Plateau, su dubi protest da aka yi a Adamawa. Su tsaya su duba ma protest ake yin din kudancin kasar nan kan sun yi ne, in kuma suka yi menene suka ga result a wajen su? Don mun san wannan abun zai faru wallahi, ba ta gari za su shiga wannan ta kowani hanya.
A nasu bangaren shugabar kungiyar mata na Jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya Dr. Aminatu Abdulkarim ta nisanta 'yan kungiyar da shiga zanga-zanga.
Ta shahantarin da take faruwa a cikin ƙasa ta zanga-zanga, muna gargadin 'yan Nijar mu sani da cewa mu baki muke, ba mu da 'yanci na mu shiga cikin wani zanga-zanga ko kuma wani tashin hankali. In dai ba mu saka mu cikin zaman lafiya ba, to ba za mu saka mu cikin tashin hankali ba.
Rundunar 'yan sanda ta musanta kashe mutum 13 da kungiyar Amnesty ta ɗora alhaki kan jami'an tsaro, inda ta ce mutum 7 ne suka mutu zuwa yanzu a zanga-zangar ta sanadiyar bom ɗin Boko Haram, harbi daga ɗan banga da takewa da mota da wani mai ganganci ya yi. Daga jawabin shugaba Tinubu dai ba alama ta nesa ko ta kusa da ke nuna dawo da tallafin man fetur da ke kan gaba buƙatun matasan. Nasiru Adamu Elhikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu Elhikaya, sashen Hausa ne na Muryar Amurka a birnin Washington DC kuke saurare, kuma a kowane lokaci za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai fara duba wani korafi na neman shanun kiwo uku bayan kwana shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kumar. A sabon shirin ciki da gaskiya zai duba batun yunkurin neman gado ne na shanu uku da malama Hafsata Ahmadu ke yi a madadin 'yan uwanta. Hafsata dai a yanzu ke zauna a jihar Neja ta tunkari wannan shiri na ciki da gaskiya. Tana mai cewa bayan raso mahaifinsu sai mahaifiyarsu ta auro na bawan Allah, inda shi kuma lokacin ya kauri zuwa mayan daga a ƙaramar hukumar Sardauna da ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu, kamar yadda Hafsata ta bayyana, ya tafi da shanun ya hada su waje guda ya damka su ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Bayan rasuwar sabon mijin na Hafsatu, ta ce sun nemi shanun su da ta tabbatar a tsawon shekaru 47 sun ƙara a wajen Lawal mai dabi. Amma ya yi kememe hana su da hakan ya kai ga ƙara har gembu, amma ba a yi nasarar karɓo shanun ba. Wakilin Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da Hafsatu.
Assalamu alaikum, da farko dai sunana Hafsatu Ahmadu. Barikin Sale. Ina da dukiya a hannu.
Barikin Sale nan me nake nan?
Barikin Sale mina.
Na'am.
Ina da dukiya wajen Muhammadu Lawai mai dabe na Taraba. Amma shekara bana da yawa tunda Allah Ubangiji ya sa dai babanmu ya rasu muka zo da dukiya mu a gidansu. To har na riga na aure.
Can Taraba din wani gari kenan?
Yana abun nan, yana Mayo Daga. Amma Mayo Daga kuma yana ƙauyen Cirin ne. To da naje Gibani na dawo. Sannan kuma wannan dukiya ta mu mun je da ita ne, babanmu ya rasu, baban shi ya auri mamanmu. Muka je da dukiyarmu, da muka je da dukiyarmu na aure na bar dukiya da sauranta a hannun kanuwa ta tana biye da shanu. To shi kuma baban shi da ya tashi sai ya ce zai tashi ya sake gari. To ni kuma na riga na yi aure na an bani sai aka tahi da kanuwa ta.
Amma tambaye da nake so amma ke aure ne kawo ki nan Niger daga can?
Ni dama ina mai ruwa dam ne. Yawa mai
ruwa
dam Katsina kenan, nan na yi aure, su kuma sai suka tada tashi ba na yi aure. Sai aka bani a garin. To ni kuma ban ƙara zuwa garin ba sai da mama ta ta rasu na je. To da na je ni ina kushin dai in je dai gaisuwa, da na je gaisuwa kuma kaga wanda ya je gaisuwa ba da halin ya tada taɗin dukiya. Saboda ina ganin ga kanuwa ta wurin. Sannan kuma wannan bawan Allah bai zaton zai mana haka ba. Saboda lokacin da ya tashi zai tashi. A cikin dukiyarmu mamanmu ta ce a bata kuɗi ko kaɗanta sai ko da ta bar ma ta sannu da zuwa baki, ya ce ba zai bada ba.
Shi wanda kuke magana shanunku yana hannunsu, kamar ita mahaifiyarku ita ne ta aure shi kenan?
Ita ta auri baban, da ta auri baban shi sai muka je da dukiyarmu a gidan.
Baban shi ma ne ta aura ba shi?
Baban shi ta aura, muka je da dukiyarmu. Ko da muka je da dukiyarmu kuma muke kiwon abunmu. Ko ba gaskiya ba? To bayan tara su na je gaisuwa ba magana dukiya ba, saboda banzaci za su yi mana haka ba. Abinda kuma ya sa banzata ba, sadda za su tashi mama ta tace a san mata cikin dukiyan nan ta sai yan tabarmi da in an ce mara ban kuma ta shinhida mu bako wanda ya zo maka mara ba.
Yanzu shi mahaifin nashi da ya auri mamanku yana ina?
Shi ya rasu.
Shi ma Allah ya mai rasu.
Allah ya mai wa'adi. Sannan kuma da ya rasu ma ban je gaisuwa ba, sai nace to bari in hada gaisuwa da roƙon iri in je kan dukiyan nan. To shi kenan da na tashi na je gaisuwa ban nemi dukiya ba, na je gaisuwa mama ta muna koke-koke, ai ba zan yi magana dukiya ba tun daga kanuwata. Sannan kuma tun da aka hana mamanmu ɗiba kuɗin nan ta kashe, ai ina ganin an tattala mana ne, ban ji zahin abun ba. To sai da na je gaisuwa na dawo, in koma gobe Allah bai koma wata ba. Ni kuma abun da nake hange kaman ba za a cuce mu ba tun da an hana mamanmu ma kashewa. Sannan kuma ga kanuwata wurin, ga kuma mijin kanuwata kuma ya san da dukiyar. To sai bayan ya rasu sai mijin kanuwata ya ce to yanzu ke Mariya ba za ki an san maku dukiyar ku ba, hannun Muhammadu Bello wai lawai mai dabe. Sai ta ce to ni yanzu ban da uwa ban da uba a garin nan, kuma ban da wa ban da kane a garin nan, sai Allah sai ma'aikin Allah kuma sai kai, sai wa'inda aka haihe mu tare kuma dukiyar su daban tamu daban. Ko ba gaskiya ba? Ni yanzu wannan dukiya za mu yi mu hidda ita malam Sani, sai ce to bari mu raba ci da wannan bala'i, tunda dukiyar dai marayu bala'i ne. Bari in je in tambaye shi, saboda dan uwana ne shi, yana da namiji ni ina na ya mace ne, abokan wasa muke, babu cuta tsakaninmu, bari in je in ce a baku dukiyar ku.
Na'am, kafin mu je gaba, dukiyar nan shanu ne koko tumaki ko?
Shanu ne guda uku da aka gama sai dawa dai da macin mu da shan mu da sutura mu hidimar mu har da shi da uwar mu duk a cikin wannan dukiya muke ci. A lokacin da suka tashi za su ba garin sanuwa uku uwa. Su ne aka tashi aka hada da nashi. Shi baban su kenan ya saida. Ya je ya hada ma Muhammadu Lawai dukiya. Sannan kuma dama kafin ya tashi ana diba ana saidawa, kuma ya riga ni barin nan garin, ya riga su barin nan garin, saboda an kai shi ne kan dukiyar.
To yanzu da kuka tambaye shi me yace mu?
Yanzu da muka je aka tambaye shi ma Alhaji Sani, da ya tambaye shi sai yace ba zai bada shanu ba, ya je diba na karhi ne. Da yace na karhi ne, yace to shanun tunda kowa san da su dole ka bada su. Sai je ƙara shi mayo daga, da ya ƙara shi suka yi magana
gurin yan sanda ko ku?
A ku da wajen ku, ni ba alƙali ne. Tunda ni ban je ba alƙali ne. To da ta yi da ya ƙara shi, da aka ce je ɗiba ya ƙara shi, sai aka je aka rihe shi ɗan muntoci. Shi wanda dukiya ke hannun shi. Shi wannan da ya zo neman dukiyarmu da aka rihe shi sai da kwana biyu. To sai kanuwata ta ce Alhaji, mai dabe dukiya gare shi ya hada dukiyar mu yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba ka bari sai ya ce wannan dukiya he na ance ta sai ya je kara shi a gembu kuma da ya kara shi gembu kuma da ya je ba a rihe shi ba ma sai aka rihe shi Alhaji Sani nan ma ban san kwanakin da yayi ba nan ma aka kara aka yo belin shi to sai kanuwa ta tace to ita kanta gaji ya'yan miji su ce a rihe masu uba saboda ni kishiyoyi su ce a rihe masu miji saboda ni su a rihe masu uba na rasa inda zan sa kaina shi kuma mai dabe ya ce ba zai bada ba sai na ce to ta ya hakura dukiyar nan mu ban mashi tunda dai banda wanda zata taimake ni akan wannan dukiya ta mu
shirin ciki da gaskiya yayi kokarin jin ta bakin Muhammad Lawal mai dabe amma bai same shi ba tukunna sai dai dan sa mai suna Idris wanda yace mahaifin ya shaida masa shanin sun lalace ko an rasa su lokacin da mahaifinsa wato kanin Idris kenan ke kaura zuwa Taraba
da ma shanun da maman su ya je
gidanku gidan kakanku ba
gidansu gidan kakanmu to amma abun ni abun yanzu shekara nawa ta fara ba lokacin da kakanmu ya aure mamarta
yayi shekaru da dama gaskiya
Resuwa mamanta ma ya wuce shekara 40 katan mayeta mamanta da ya kare suma ya fi shekara 40 tun kan bamu zo duniya Resuwa mamanta ma ya kai shekara ya wuce 40 ma kamar yadda aka bamu labari kana ji?
Ina ji
Resuwa mamanta ya wuce an kan babanmu da abunda ya fada mana kakanmu ya auri mamarka to da kakarmu ya auri mamanta to suna zanne a kazina ko a karkaran can to babanmu kuma ya tafo Mandila ya bar su a can to amma a can din ni kam ban sani ba kaga ni lokaci ba ya fi ni yanzu ma ni shekaru na 30 da wani abu ne to shikenan a can lokacin an ce mamanta ya yi shari'a da waye-waye ya dawo da shanu to shanun din ya fada shanun kakanmu da nasu shi babanmu kai ya tafo ma nan shi ma labarin yake ji shanu duka lalacewa suka yi duka lalacewa suka yi lokacin da suka hauro nan ba su hauro da sani a kodiya suka dawo nan suka samu babanmu a nan.
Idris muna jinka muna ji.
To lokacin din bo ga kakanmu ga karenta ga to su ma suna da dan uwa wanda suka hada mama amma da suka hada mama wanda ta tura maka namba na wadi wannan tana da dan uwa Marie tana wanda suka hada mama daya akwai babaji akwai lalwi akwai bakari akwai guba dukan su suna nan to amma lokacin da maman su ya rike ni ba haife ni ba ka san ban san abin da yake
kai ma gashi yanzu ka kai shekara 35
zan kai to shikenan sai maman su ya rike da maman su ya rasu suka zo suka yi taziya suka koma ba su sai ko kala ba abin da aka fada dai
a wajen taziya ai bai dace a kawo maganan shanu ba ai sai ya yi gaisuwa a tafi kawai
to haka ne ko
sai ya yi gaisuwa a tafi sai daga baya sai a tada magana
to yanzu ga tana da an wayin shanun su yana nan ina zan sa ne shanunka in shanunta tana nan ma
Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin haka kuma shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal mai dade dan ba shi damar fadan nasa bangaren labarin inda shanin suka shiga sai aka sanya shirin mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu kan a madadin Mustafa Nasir Batsari da Nasir Adam El Hikaya da suke aiki dan ganin shirin ya zo gari ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
Tuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel. Mawa saurare kuma anan muka zo karshen wannan shirin saboda lokaci ba za mu sami dawo muku kawo muku wato labari a takaice ba. Sai dai can an jima da karfe 4 na la'asar insha Allah za mu sake dawowa tare da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawa da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk sanye nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam.